أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 جوات محرم هجرة 1447 yayi daidai da ranar 20 ga watan 7 miladiya 2025. Alkhairin da yake cikin wannan ranaku, muna roƙon Allah ya datar da musu. Abinda yake sharri ne a rayuwarmu, muna roƙon Allah ya kare. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, Markazu Ihya Ulumuddin al-Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fandude, daidai kasuwar Bankane, birnin Niamey a jamhuriyar Nijar. Wanda yau insha Allah za mu tashi a cikin ko a farkon suratul Mumtahana ko suratul Mumtahina, kamar yadda za mu ji a muqaddima na wannan surar. Allah madaukin sarki ya yi mana jagora. Kamar yadda muka saba, kowace sura da muka zo farkonta mukan dan gabatar da wasu muqaddimat na shiga wannan sura. Wannan surar ma ga wasu daga cikin shimfiɗu na shiga surar. Muqaddima na farko da za mu gabatar a cikin wannan sura shine bayani akan sunan wannan sura. Wannan sura ismuha Mumtahana bifatahil ha'i, kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce a cikin Alkur'ani mai girma, idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun, su wa'innan mata ya ku jarraba su. Da nan ne malamai suka san ya mu wannan suna suratul Mumtahana. Idan muka dibi dalilin sauka wannan surar, duk da yake malaman tafsiri sun yi saɓani akan wa wannan sura ta sauka. Wasu suna ganin an saukar da surar ne akan Ummu Kulthum binti Uqba, akan ta aka saukar da wannan sura. Duk da yake Imam Hafiz bin Kathir ya bayyana cewa al-mashhuru fiha fatahul ha, abinda ya fi bayyana ya yi fitowa fili a wannan surar wajen ambata sunanta shine ai maha'un fata, a ce da ita suratul Mumtahana. Suratul Mumtahana shine abun da ya fi shahara. Sai dai ana iya karanta ta da kasara Mumtahina, kamar yadda Imam Suhaili ya bayyana wannan cewa ana ya karanta ta suratul Mumtahina. Wa'inda suka karanta shi da suratul Mumtahana, surar ana sifanta ta ne da matar da aka saukar da sura a kanta. Kinan sura ta ɗauki sunan sifar matan, ita wannan matar sai ta zama Mumtahana wacce aka jarraba. Kinan da la'akari da sifar matan ne aka sanya mun surar suna, aka ce da ita Mumtahana, kamar yadda muka yi bayani cewa an saukar da ita akan Ummu Kulthum. Wasu kuma su ce a'a, sura an saukar da ita ne akan Sa'idata bintul Harith. Wasu suka ce a'a, an saukar da ita ne akan Umaymah binti Bishr. Duk da yake mun ambaci cewa babu tsaye magana guda akan dalilin saukar wannan sura, mu me muke son mu fitar anan, muna son mu yi ishara zuwa ga sunan wannan sura. Sunanta al-mashhur shine suratul Mumtahana, amma kuma kana iya karanta ta da suratul Mumtahina bikasaril ha'i, kamar yadda suratul Bara'a aka ce da ita al-Fadiha. In bu mu manta ba, suratul bara'a, suratul bara'a ita ce suratul tauba. Ko mun ambata tafi kowace sura yawan sunaye a cikin alqur'ani, mun ambaci sunaye guda 14 da take da su. Suratul bara'a wanda yin sauran karatu mu na bari yana jin wannan bayanin, to Allah ya samu dace. Malamai da suka ce da suratul bara'a al-fadiha la'akari da yadda surar ta tona asirin munafiqai, shi yasa suka ce ta al-fadiha daga cikin sunayenta, tana da sunaye da yawa. To shi yasa suka ce, kamar yadda muka yi bayani akan magana da Imam Suhaili yayi, ana ya karanta su da al-mumtahina la'akari da matar da aka yi jarrabawa a kanta, wal ilmu indallah. Allah mu dokin sarki ya muna jagora. Muqaddima na biyu akan wannan sura shine bayani akan inda aka sauka da wannan sura. Wannan sura madaniya ce bittifaqi ahli tafsir, sura ce da aka saukar da ita a Madina, kamar yadda Imam al-Mawardi da Ibn al-Jawzi da Ibn al-Atiyya da Imam al-Qurtubi da Imam al-Baqai da Fayruz al-Awari duka suka tabbatar da cewa wannan sura madaniya ce, an saukar da ita a Madina saboda tana bada labarin abubuwan da suka faru bayan hijira. Kuma mun yi bayani a baya, an kace sura madaniya ana nufin surar da aka saukar da ita bayan an yi hijira daga Makka an koma Madina. Koda ko a Makka aka saukar da surar, in dai bayan hijira ta sauka sai a ce da ita madaniya. To wannan sura madaniya ce, tana da ayoyi 13, tana ɗauke da kalmomi 340, tana da harfi 1000 da kuma harfi guda 10. Ina wanda ya karanta wannan surar sau ɗaya ina da lada 10,000 da ɗari ko 11, to 10,011. Kaga karanta surar akwai lada mai yawa. Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan da ake samu in an karanta alqur'ani mai girma. Sura tana kumshe da abubuwa kamar haka, ma'ana kowace sura da abubuwan da take karantarwa. Daga cikin abubuwan da sura take karantarwa, sura tana son ta bayyana mana rashin halascin mumini musulmi ya riki kafiri wanda ya kafircewa Allah masoyi, ana ka nuna masa soyayya irin ta addini, wannan baya halasta. Sannan daga cikin abinda surar take karantarwa, tana karantar da mu koyi da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana a wannan sura hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare mu, mu yi koyi da annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi. Da nan ne malamai suke sabani, shin annabi Ibrahim yana da sahabbai ko bai da sahabbai? Shi ne tambaya. Annabawa suna da sahabbai ba? Annabi Ibrahim wane ne sahabbansa? Mun zo a cikin sura za mu ƙara tambaya. Allah ya mana jagora, mun gane ku. Dan abin da ya kawo wannan magana da Allah ya ce wallazina ma'ahu, da wanda suke tare da shi. Akwai malamu da suke ambata cewa annabi Ibrahim ba wanda ya imani da shi sai dai wannan matar tasa da kuma babar annabi Isma'il. Kina wallazina ma'ahu su ne annabawa da suka yi da aqida irin tashi, wal ilmu indallah. Mun dai cikin surar abinda duk bayani ya kama muna bijirwa da shi, Allah ya muna jagora. Sannan daga cikin abinda surar take karantar da mu, bishara da Allah yake wa mu'minai cewa za a waye gari wasu daga cikin kafirai da suke ƙiyayya ga musulmai, to za a waye gari sun zama yan uwan juna. Kamar yadda Bahaushe yake cewa, an ka so mutum to ka rage, in ka ƙi mutum ka rage ƙiyayya, wata rana ka iya ka so shi ko wata rana kana iya ka ƙi shi. Daga cikin surar abinda take karantar da mu, an yi mana sauƙi mu musulmai mu yi mu'amala da kafirai matuƙar ba su nemi su cutar da mu a cikin addinin mu ba, ko cikin mu'amalolin mu na yau da kullum. Ba laifi bane kai mu'amala da kafirai yadda ya dace, addinin mu bai hana wannan ba. Za mu kawo misalai da dama akan wannan. Sannan surar tana ɗauke da bayani dalla-dalla game da hukuncin hijirar mace in ta yi hijira ta koma garin Madina. Allah ka sa mu dace. In ban manta ba, cikin suratul Hashar mun yi bayani, ko suratul Hadid mun yi bayani akan hijiran maza waɗanda suka yi hijira suka ta yi Madina, su Allah ya ba su shaida. Su ma mata yi, sai Allah ya ce to su kam in sun kace sun yi hijira ne, sai an jarraba su a tabbatar da haƙiƙanin abin da yasa suka yi hijira. Daga baya kuma sai a mu'amalance su da abin da ya dace. Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora a taƙaice kenan. Za mu shiga surar Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu abin da ta ƙunsa, ya ba mu ikon faɗin daidai abin da yake kuskure. Allah kuma subhanahu wataala ya kare mu. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani. Wannan surar tana ɗaya daga cikin surori uku na Alƙur'ani da suka fara da ya ayyuhal ladina amanu. Ƙur'ani yana da sura 114, sura guda uku ne kadai aka fara su da ya ayyuhal ladina amanu. In ban manta ba, akwai suratul Ma'ida, akwai suratul Hujurati, sai wagga sura ita ce sura ta uku. Ka gama malamai da suke bayanin bambancin surar da aka sabkar a Madina da surar da aka sabkar a Makka, cewa don kaga sura an kira ya ayyuhal ladina amanu a cikinta, to ana bayani ga mutanen Madina. Ma'ana lokacin nan ana kiran mutane da irin wannan kira. Allah kai mun jagora. Ya ayyuhal ladina amanu, ya kuma su imani, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, kada ku riƙi maƙiyina kuma maƙiyinku kakurike su masoya. In ka ce adu, shi ana istimalin shi ga mufradi kuma ana istimalin shi ga jam'i. Aduwu maƙiyi, ko kuma ka ce maƙiya, duka ana faɗar wannan. Inna la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum, kada ku riƙi maƙiyana da kuma maƙiyanku kakurike su a matsayin masoya. An fahimci Hausa? Duka ana yin isti'malin shi. Allah subhanahu wata'ala yake cewa tulquna ilaihim bil mawadda, kuna masu miƙa musu da soyayya, kuna masu bayyana soyayyarku izuwa gare su. Bayan me? Bayan sun kafirce mani. Allah subhanahu wata'ala ya ce to kakku yadda da wannan. Allah ya hana. Allah ya ci gaba da cewa wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. Alhali su wa'annan kafirin sun kafirce wa abun da yazo muku na gaskiya, shine Al-Qur'ani. Kafircin bai isa ba, sun yi ku bi ta da kulli yukhrijuna ar-rasula, suna fitar da manzo daga garin Makka ya koma garin Madina, sun fitar da shi. Wa iyyakum, kuma ku ma suka fitar da ku kuka bi manzo. Me ye laifinku ku duka? An tu'minu billahi rabbikum, dan kawai kun yi imani ne da Allah ubangijinku. To saboda haka, inda kun yi imani da Allah da ubangijinku, ake muku wa'innan abubuwa. Kar ku riƙi wa'innan kafirai masoya, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, inda kun fito ne don yin jihadi, don ɗaukaka addinina, waftira a mardati, sannan kun fito don neman yardata, kar ku riƙe su masoya. Tusirruna ilaihim bil mawadda, kuna masu ɓoye ƙauna izuwa gare su, kuna masu nuna musu ƙauna a ɓoye. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, alhali ni fa ubangijinku na fi kowa sanin abin da kuka ɓoye. Wa ma a'lantum, da abin da kuka bayyana. Waman yaf'alhu minkum, duk wanda ya yi hakan daga cikinku, ya nuna wa kafirai soyayya bayan nahina, faqad dalla sawa'a sabil, to haƙiƙa ya ɓace daga tsakiyar hanya. Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora. Kafin mu wuce, bari mu ɗan koma baya kaɗan, ko ba haka ba ne? Wannan ayar, me dalilin saukar wannan ayar? Malaman tafsiri suka ce wannan surar an sabkar da ita ne akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ake ce da shi Hatib bin Abi Baltata. akan shi aka saukar da wannan aya. Shi Hatib din nan baƙo ne ga mutanen Makka, ma'ana yana zaune a Makka amma ba ɗan dange bane a cikin su. Lokacin da yayi hijira ya baro iyalin shi da kuma dukiyarsa ya dawo Madina ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa za a kai wa mutanen Makka mamaya, za a yi shiri na musamman aje a kai musu mamaya. Kinan ana nan ana shirin sojojin da za a kai wa mutanen Makka mamaya. Shi Hatib din nan sai ya je ya nemi wata mata ana ce da ita Sara, ita ce maula ce ga Abi Amr, ya ce da ita zo ga wasiƙa zan baki, ki sauri ki kama hanya ki je ki kai wa mutanen Makka, in kin zo ki ce musu ni ne na ba su wannan wasiƙa. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shirin da zai kai musu hari wanda ko shi ɗaya ya tahi sai ya ci nasara a kansu bale ma sojojin da ya shirya, don haka ki taki ya yi musu saƙon daga gare ni. Kun ji yadda anku da ya bata wannan wasiƙa, kun san matan Laraba suna da gashi, sai ta naɗe wasiƙa, ta naɗe ta sai ta ɗaga gashin da tun ciki, sai ta sa wasiƙa sai ta mai da gashi sai ta kamo hanya ta taho. Ta kamo hanya ta taho sai Allah ya yi wa manzo Allah wahayi ya ce aiko cikin sahabbanka wani ya tona asirinka don ya marubuta wasiƙa ya gaya wa mutanen Makka ga kanan ta yi. Wasiƙar an ba ma wance ita da yanzu haka ta kama hanya ta ma kai wuri kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aliyu da Zubair da Miqdad, ya ce da su ku taho in aike ku, ku bi hanya ku je waje kaza, za ku tarar da mata a wani guri da ake ce da shi Rawdatu Khah. In kun zo nan za ku tarar da wata mata, akwai wasiƙa an ba ta, ku je ku karɓo wasiƙa ku zo min da ita. Sayyidina Aliyu da su Zubair suka kamo hanya suka taho, sai da suka zo nan sai suka tarar da wannan mata a wurin. Sayyidina Ali ya ce kawo mana wasiƙar da aka baki, ta ce babu wasiƙa a wurina. Sayyidina Ali ya ce a ƙarya ne, mu manzo Allah ya ce muna akwai wasiƙa a tare da ki, don haka da gaske ne akwai. Ta ce ta ku duba ku gani babu. Suka ce wallahi in baki ba mu wasiƙan sai in ta kama mu miki tsirara na sai mun yi miki duka mun tona jikinki mun fidda wannan wasiƙa, wallahi akwai wasiƙa na inda har manzo Allah ya ce akwai ta. Ta fahimci lallai daga sai ake yi shine ta daga gashin ta ciro wannan wasiƙa. Amma manzo Allah da ma gaya musu ya ce ita wannan matar kawai abinda za ku karɓa ku karɓo wannan wasiƙa ku rabu da ita, komai ka ku yi mata. Suka karɓi wasiƙa suka koma suka zo suka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙar. Manzon Allah aka tara sahabbai ga ana yi taro sai aka bude wasiƙar, a cikin wasiƙar sai an kaga min Hatib ibn Abi Baltata ila ahli Makka kaza wa kaza wa kaza wa kaza, wasiƙa daga Hatib ibn Abi Baltata. Kunji 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 kunji. Manzon Allah ya ce ina Hatib, akrash akrash. Manzon Allah ya ce Hatib ya kai haka. Hadi ya ce da manzo Allah to ka dai sani ba munafiki bane kuma ba na yi haka bane da wata manufa, bari in gaya ma abin da ya sani wannan manufa. Ni na yi wannan ne don in samu shiga a gurin mutanen Makka, saboda kai ka san ni dai a gurin su baƙo ne, suwane da suka baro ƴaƴansu da dukiyarsu ƴan gari ne, ba ya taɓa dukiyarsu. Amma yanzu ni in yi musu haka na san ko an ta za a ci nasara a kansu, kun ba su iya yin komai, amma dai zan samu matsayi a gurinsu. In abai taso a ce ku tuna da wani shi ma ya yi muku kokari ka za a ce kaji abin da ya sani. Sayyidina Umar ya ce da manzo Allah bari in sare masa wuya, wannan munafiki ne. Manzo Allah yake cewa ya ce da Sayyidina Umar bari Hatib Badari, Hatib da kake gani ya yaƙin Badar, amma yudrika la'allahu tala ala ahli Badar faƙa lallahu mafi alu ma shetun faƙaƙa fartu lakun, yace sa abinda Allah ya sa yace da wanda suka yaki Badar ku yi duk abinda za ku yi ni na gafarta muku Allah ya leke abinda a cikin zukatansu sai manzala yace jama'a duk ku shaida la taqulu li hatib illa khaira ka duk wanda zai yi magana game da hatib to shuhuda alheri abinda ya faɗa gaskiya ne ba munafiki ba Allah mun dokin sarki ya samu dace shine sai Allah ya saukar da wannan ayar yace a daina yana maganar musulunci ba magana yan wantaka musulunci yana gaban komai sannan wani abu ya zo bayan musulunci ya samu sai sa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kujide shi hadib da wannan laihi kaga ya shiga cikin masu imani Allah ce ya ku masu imani kaga da wannan an ka fara la tattakhibu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana da makiyanku su zamo masoya tulquna ilaihim bil mawadda haka ne ko ma'ana kuna jefa musu soyayya kuna nuna musu kauna wa kad kafaru bima ja'akum min alhaq alhali kuma sun kafirce wa abin da yazo muku na gaskiya idan har sun kafirce bai kamata ku nuna musu kauna ba sannan bayan kafircin da suka yi ga wani laifi da suka yi ka san matsalar kafiri shi bai yi musuluncin ba ko ba haka ba amma bai barin ka kai musulunci kamar dan bid'a ne shi dan bid'a bai yi sunna ba ko ba kai bid'a shi ba amma kuma hankalin shi duk ya tashi akan sunna da kake yi ba yadda za a yi dan bid'a bai tsangwame ka babu in ka zauna tare da dan bid'a kun shekara tare da shi ba ka shiga sha'anin shi a bid'a shi amma kullun sai ce ku yan kaza ai kun yi kaza ina ruwan ka to ka da bid'a ka ko to kar bid'a ka ni kuma ya zabe sunna ka bari in yi sunna amma bai yiwa ne a zauna dan bid'a bai tsokani dan ahli sunna ba ta yi eh to haka kahire suke shi kahiri ho ya ga musulunci amma kuma bai kyale musulmai su musulunci su to manzo da sahabbansa musulunci suka zaba ko amma kahirai ba sun ki musulunci to su zama su haka amma sai da suka yi magarkashiya suka kori manzo Allah da sahabbansa shi yasa Allah ya ba mu labari yake cewa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suka kori suka fitar da manzo Allah daga makka da kuma kokole da kyau wanda ya san larabci lafazin iyyakum damiri ne munfasili al-irabi fi mahallin nasbi maf'ulun bihi yake zama sai aka menene aka akhara shi wanda a tarkibi na larabci kamata yi a kaddama shi yukhrijunakum war-rasul suna hidda ku da manzo kuma su yi ma suna hidda shi amma tashrifan li sha'anir rasuli saboda girmama al'amarin manzo fa quddima ala atba'i sai aka fara gabatar da manzo Allah sannan aka biyo da mabiyan shi daga baya kun gane larabci ko sai aka ce yukhrijuna ar-rasula suna fitar da manzo inda kun ga rasulun maf'ulun bihi ne al-awwal sannan wa iyyakum aka yi adafi sannan aka kawo iyyakum damiri ne munfasili shi ma fi mahallin nasbi maf'ulun bihi shi ma sai aka akhara shi abin da ya shafi manzo ya shafe mu dan kullun ka ji a jikinka ko taba manzo Allah ya taba ka ka yadda da wannan shi ne kadai kwanciyar hankalinka duk wanda zai yi suka ga sunnar manzo Allah to kakka daga mai kafa babu wani sassaci da yace ba manzo ba to ba kai ba shi ba shi ma Allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala yace cewa me kuka yi suka fidda ku daga garin ku an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da Allah ubangijinku wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid haka sha'anin kafirai suke Allah ya ce ba su azabtar da mu'minai ba kawai sai dai dan sun yi imani da Allah magwayi kuma godadin sarki to shi yasa Allah yake ba mu labari a wannan guri in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kenan nan cikin magana la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya in kuntum kharajtum jihadan
fi sabili wabtira amardati, in har kun kasance kun fito ne dan daukaka addini na da neman yarda na, to kada ku riki makiyi na kuma makiyin ku a matsayin masoyi. Anna tare, Allah ya mana jagora. Tusirruna ilaihim bil mawaddati, kuna boye musu da kauna, ma'ana kuna nuna musu kauna a asirce ba wanda ya sani, kamar yadda muka yi bayani. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, Allah ya ce ni ne nafi kowa sanin abinda ku mutane kuka boye da kuma abinda kuka bayyana. Wa man yaf'alhu minkum, duk wanda yayi haka daga cikin ku, ya nuna ma kafirai soyayya bayan mun hana shi, faqad dalla sawa'a sabil, to ya bace matsakiyar hanya. Ku kula da kyau, larabcin nan in baka kula ba sai ya bada kai, ba a ce ya kahirce ba, amma dai ya saki hanya ta daidai. Akwai lihin da za ka yi bai kai ka da kahirci ba, kenan nuna kauna ga kahiri bayan Allah ya hana, yana daga cikin kabila min al-kaba'ir, amma baya daga cikin mukaffirat, baya daga cikin abin da yake kafurtar da mutum. An gane misali ko? Allah madaukakin sarki ya sa mu yi aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Allah yake cewa in yafkafukum, su wa'innan kafirin da kuke son ku nuna a matsayin ku riƙe su a matsayin masoya, in yafkafukum, in suka samu galaba a kanku, suka samu ɗaukaka a kanku, yakunu lakum a'da, to za su kasance a maƙiya a gare ku, ma'ana za su nuna muku ainihin ƙiyayya. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum, za kuma su shimfiɗa muku hannayensu, kun gane ko? Wa alsinatahum, da kuma harasansu bisu'i, da abun da yake mummuna ne. Wa waddu law takfuruna, sai su yi fatan inda ma a ce ku ma kun kafirce kamar yadda suka kafirce. Allah shi ya mutun shi ya san shi, wani kuna tare da shi lam 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 lam, kana ganin bai iya komi, inda yadda kake da dama a kan shi zai samu dama a kanka, shi sai ya mai da kai bawa. Ba mu komo cikin ɗabi'u ma irin nan, a yanzu mu'amalar mutum wani da kake ganin shi silent, talauci ne ya mai da shi salihi, da Allah zai sa ya zama mai kuɗi ɗaya iskan ƙwarai ne, amma da talauci ya ɗaure shi sai ya gan shi ustadu shuru, inda Allah zai buɗa mai sai ya baka mamaki. Kuna ina buga misali da wata rana muna makaranta, wani taron muke fa, rana guda sai aka ce an ba shi shugaban makaranta, yadda aka ba shi mun zo muna zaune kawai, sai ce mu tashi daga nan ɗakin nan za a ruhe shi. Lahiyar ce a kawai a tashi, ba abin da za a yi da ɗakin, ya ce a tashi za a yi a ruhe, don ma lokacin na akwai kore-kore cikin kan. Muka je laba mu tashi, ba mun ci abin da muka yi daidai ba ne, kun gane, amma dai muna son mu kawo misali ne. Daga ƙarshe dai take har da daren nan muka bashi kashi, muka ce wallahi bai isa ba, dan an baka matsayi rana guda ka canza mu, muka ji wallahi ba tai, to mi muhalli shari ba ina cewa abin da muka yi daidai bane a wancan lokaci, amma ina so ya nuna mana wani da zai samu dama kaɗan, to sai ka rena kanka game da lamarin shi. To haka kafirai suke, su kullum suna neman dama a kan, da na da na yanzu har yanzu ba su kwana, haka kada mu suke jiki. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa in yaskafukum, in suka samu dama a kan ku, yakunu lakum a'da'a, za su kasance makiya a gare ku. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum, za su shimfiɗa muku hannayensu, ma'ana za su yi muku duka in suka samu dama. Wa alsinatahum, da kuma harasansu, ma'ana za su faɗi magana mummuna a kan ku. Duka irin wannan misali ya faru a cikin Alƙur'ani. Manzo sallallahu alaihi wasallam, kahirai sun faɗi maganganu munana a kansu, suka ce da shi in hadha illa ifkun iftara wa anahu alaihi qaumun akharun, suka ce kai wannan ƙarya ne manzo Allah ya girgiro, kai ka san ne rashin kunya, ya kai rashin kunya mutum ya dibi manzo Allah ce ƙarya yake yi. Wani guri suka ce da shi adgafu ahlamin bal iftara, suka ce kai wannan magana da yake yaya ya mafarki ne, kai ƙarya na ma yake ya girgiro wannan magana. Kaga ai cutarwa ta kai cutarwa, babban mutum ka ce ƙarya yake yi. wanda a tarihi duka babu wanda yake da suna Aminu sai manzo sallallahu alaihi wasallam saboda amincin shi da gaskiyar shi amma gashi tahire sun ce da shi ƙarya yake yi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga irin wannan misali lokacin da kahire suka koma gehe sai suna cewa law kana khairan ma sabaquna ilai wallahi inda abinda wancin yazo da shi alheri na wadin gadi da ba za su riga mu ba da an zo wani yazo yana son ya shiga sai ya bawa ne ai baka yi mu hankali ba inda gaskiya ne ai da dan mu na da mu wa mun shiga sun ka dibi su bilal sai su musu izgirin ce ce a haula imanallahu alaihim min bainina yanzu an gani da ace sai ya riga mu shiga aljanna to mu in dai sai ya riga mu shiga aljanna na ba mu shiga mu sauninci kaga magana ce mummuna wanda ba ta da dadi Allah madaukin sarki ya samu dace sannan da Allah ya ce yabsudu aka ne ko yabsudu ilaikum aydiyahum su shimfida muku hannaye nan ana nufin shimfida hannu su yi muku duka su ma kashe ku kamar yadda ya faru da Sumayya da kuma mijinta Yasir kashe su aka yi saboda menene saboda musulunci akwai waɗanda saboda kashi har idanuwansu an ɗebe musu kamar su Zanira kamar da wanda suke kama da wannan akwai waɗanda an kame su an ɗaure saboda musulunci an ɗaure su an hana musu zuwa ko'ina kamar Al-Walid bin Al-Walid bin Al-Mughira kamar Ayyash bin Rabi'a kamar Salmata bin Hisham kamar su Abu Jandal da sauransu su an ɗaɗɗaure su ne saboda musulunci to haka kafirai suke sun samu dama komi suna yi Allah subhanahu wataala ya mun jagora shi sai Allah madaukin sarki ya ce wa waddu law takfur sun yi fatan ma a ce da kun kafirci wannan aqidar kafirai kenan har duniya ta rade Allah ya faɗa walan tarda anka lil yahud wal nasara hatta tattabi'a minni yahudawa da nasara ba su taba yadda da kai sai in ka bi addinin su ba su taba yadda da kai haka Allah ya faɗa kuma wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u kahire ba za su kuce suna yaƙa ku ba sai in sun ba sun maida ku kafirai indai sun samu damu wannan dabi'a su ce Allah subhanahu wataala yayi muna maganin abunda ba mu iya maganin shi ba Allah ya ci gaba da cewa lan tanfa'akum arhamukum ku dai sani dai ku musulmai zumuncin da yake tsakaninku da kafirai ba zai amfanar da ku ba wala auladukum haka ma ƴaƴanku ba za su amfanar da ku ba in dai ba an hadu ne an bi Allah ba yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar alqiyama Allah subhanahu wataala zai rabe a tsakaninku zai rabe a tsakaninku za a raba ku kowa zai kama gaban shi Allah ya mu jagora yafsilu ana karanta shi da yafsilu ko kuma yufassilu ko yufassalu ko kuma yufsalu duka kira'a guda hudu kowanne ana iya karanta shi da wannan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim haqiqa nan ne ko wallahi bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala mai gani ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim haqiqa kakkawan koyi ya kasance a gare ku game da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam annabi ibrahim yayi abin da yake bada misali da shi shine ya tsaya gaban namaru sarkin kafirai wanda ya mallaki duniya lokacin da annabi ibrahim ya sare gumaka mutanansa suka hada kai suka kunna wuta suka kada shi kwana 40 wuta tana cin annabi ibrahim ko dai bata taba shi ba kuma yadda malamin tarihi suka nuna kaka adada aka dauki annabi ibrahim aka kada cikin wuta ana kada shi ne ya hurute ta ya jima ci yayi kwanaki ana banka itace ana banka wuta ana banka itace ana banka wuta kwanakin suka wuce ya fito wuta bata kona shi ba
shine labari yazo ga wannan sarki da wannan sarki yaji labari sai ya kira annabi Ibrahim yace da shi na samu labarin ka lalle Allahnka ya kai Allah Allahnka ya kai Allah ya kama shanaye yace a tai a yanka dan neman kusanci ga Allah annabi Ibrahim shi ba yai haka bane dan ibada yai haka ne saboda izgilanci yace da annabi Ibrahim to yanzu abin da ya kamata a yi ka zo mu hada kai in an bauta ma Allah ka nima a bauta mu annabi Ibrahim yace a ba haka bane kai ba Allah bane yace to kai Allah ka wane ne yace ni Allah na ai shine wanda yake kashi yana raya yace ai mu ma muna wannan bari mu gwada mu yace akwai mutanen da yake ma hukuncin kisa a kawo mai guda biyu aka kawo yasa aka kashe ɗaya yace kai kuma ta yana raya yace ka gani ni ma ina kashe ina rayawa dan Allah wannan misali yayi amma da yake annabi Ibrahim yana da wata mahanga sai yace a to ai ni ma ubangiji na ba wannan kada yake yi ba yati bishamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib to ni ai Allah na yana fito da rana daga gabas to amma kai ma inda kai ma Allah ne ka fito da ita daga yamma annabi Ibrahim sarki misali aga baba amsa ko Allah da kanshi ya ba mu labarin fa buhi tallari kafa haka aka yi ta dawainiya daga ƙarshe dai da lokacin halakar shi yayi yace da annabi Ibrahim to ka zo da ubangijinka za mu yi yaƙi da ubangijinka ba ka ce yana da sojoji ba to ka zo da su ya hada rundunar sojoji mai yawa annabi Ibrahim ya zo yace da annabi Ibrahim na sojojin ubangijinka yace suna nan ta yace a to ka gani mu mun shirya sai ga sauro ya to zi yace na sojoji yace ga suna sun tawo ana nan sauro da ya zo ya shigo kowane sojin shi sai ya aje makami ya sauƙai ta guri yana ta kanshi sojojin Allah sun zo shi ma kanshi kafin a jima ya bar kujeran yana neman kanshi Allah ya ce annabi Ibrahim imamu aqida mu koyi da shi shi sai Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim ikawun koyi game da annabi Ibrahim ya kasance a gare ku an fahimci Hausa wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi to wannan shine abin ne muna ishara zuwa gare shi wallazina ma'ahu da wanda suke tare da annabi Ibrahim wasu kace nan ba ana nufin sahabban annabi Ibrahim bane inda wa'inda suka yi imani da shi shine matarsa da kuma waccan babar Isma'il Hajara kina wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi na sauran annabawa in ka dauki tarihin su annabi Lut suna tare da annabi Ibrahim da aqida irin tashi amma kaga annabawan Allah ne wal ilmu indallah mane da duk wanda dai suke akan tafarki na annabi Ibrahim to koyi da su ya kasance a gare ku iz qalu li qaumihim yayin da suka ce da mutanen su inna bara'u minkum mu mun baranta daga gare ku bara'u jam'i ne na bare kamar shuraka jami ne na sharik ma'ana mu dukkan munan barantattu ne daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun baranta da abin nan da kuke bautawa kuma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce mu mun bijire mu wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda kuma kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku wal baghda da kuma kyaman juna ya bayyana tsakanin mu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda sai dai in kun yi imani da Allah shi kadai kaga kiyayya tsakanin musulmi da kafiri ba komai bane kafircin ne da kafircin ya janye to kauna ta zo an fahimci Hausa kina su ma sun gaya musu inda kuka yi imani da Allah shi kadai to shi kenan mu ma soyayyen mu da ku ta dawo kun ji illa qawla ibrahim li abi sai dai mu maganan nan da annabi ibrahima yayi mababansa wani irin magana ne magana da ya ce wa la astaghfiranna lak zani roƙa maka gafara
to kuma musulmai baya halasta a gare ku ku roƙa ma iyayen ku gafara in sun kasance mushrikai ne. Annabi Ibrahim lokacin da yace zai roƙa wa babansa gafara, a lokacin yana tsammanin baban nashi zai musulunta. Falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra min shi, ma Annabi Ibrahim lokacin da ya bayyana a gare shi baban nasa makiyin Allah ne, sai ya barranta a gare shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana lin-nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu li qurba, baya halasta ga annabi da mu'minai su roƙa mushrikai gafara ko da ƴan uwansu ne. Shi yasa nan kan Allah ya ce ka kuyi koyi da Annabi Ibrahim, shi ma da yayi wannan yayi wani alƙawari ne daga baya ya janye wannan. Illa qawla Ibrahim, sai dai wannan maganar da Annabi Ibrahim yayi li abihi ga mahaifinsa, ya ce la astaghfiranna lak, za ni roƙa maka gafarar Ubangiji, wa ma amliku laka min Allah min shay, amma ni ba na mallaka maka komai daga gurin Allah. Rabbana ya Ubangijinmu, alayka tawakkalna, a gare ka muka dogara, wa ilayka anabna, kuma a gare ka muke komawa, muke mai da al'amuranmu gabaki ɗaya. Wa ilaykal masir, sa'annan makoma a gurinka take. Daga kenan ilayka anabna, gare ka muke komawa muna tuba na zunubanmu. Wa ilaykal masir, kuma makoma ta ƙarshe gare ka take ya Allah, ma'ana duk wanda zai rayuwa da ƙarshe ne zai mutu ya koma ga Allah. Rabbana ya Ubangijinmu, la taj'alna fitnatan lil-ladina kafaru, kada ka sanya mu zama fitina ga wa'inda suka kafirci. Malamai sun yi maganganu akan wannan, kamar yaya za mu kasance fitina ga wa'inda suka kafirci? Na farko, bi an tusallithum alaina, Allah kada ka ba kafirai nasara akan mu, saboda idan kafirai suka ci nasara akan mu sun yi fitina ne gare su, dan za su rinka ganin inda addinin musulunci na gaskiya ne, to dan menene za su nasara kan kafirai? Wannan fitina ne. An fahimci Musa? Allah ya muna jagora da kuma abin da ya kama da wannan. Waghfir lana, ka gafarta mana ya Ubangiji. Waghfir lana rabbana, Ubangiji mu ka gafarta mana. Innaka antal azizul hakim, lalle Allah kai ne mabawai sarki, kuma kai ne mai hikima. Sai Allah ya ci gaba da cewa laqad kana lakum fihim uswatun hasana, kun ga a waccan aya da ta gabata sai Allah ya ce qad kanat lakum, amma ne sai aka ce laqad, aka ƙara lamun, wannan lamun waqi'a ce fi jawabil qasam, in Allah ya ce wallahi haqiqa an ƙara akkada wannan magana, laqad kana lakum fihim uswatun hasana, haqiqa kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ga menene game da su wa'incan da suka gabata. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, amma fa wannan koyi ga wa'incan magabata yana kasancewa ne ga mutumin da yake fatan samun yardar Allah, shi ne liman kana yarju Allah, wanda yake neman yayi aiki da Allah ya karba, wal yawm al akhir, da kuma fatan samun ranar lahira. Domin ya tawalla, duk wanda ya juya baya yake koyi da magabata na kirki, fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid, to lalle Allah subhanahu wataala shine godaddan sarki, hamid ya gani shine mawadacin sarki, hamid kuma godadde, ma'ana ghaniyyun ne, shi yana da shi, ko baka ba shi bai da bukata, hamidun godadde ne, zaka ba da kadan a baka da yawa. Wal hasanatu bi ashri amsalha, za ka yi aiki na lada guda ɗaya a baka goma, kuma Allah ya lillinka maka, kuma in ka ƙi ba ka cutar da shi ba. Ke sa Allah subhanahu wata'ala a hadithul qudsi, wani Imam Muslim ya fitar da shi, yake cewa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyata idha udkhila fil bahr. Ya ku bayina, da ake na farkon ku da na ƙarshen ku, namiji da namace su taru wuri guda, kowa ya roke ni in biya min kowa buƙatunsa, babu abin da zai rage daga cikin arzikina sai kamar yadda allura take rage wani abu in ansa cikin teku. Kaga Allahu gani, Allah mawadaci ne, yana da shi. Duk wani abu da kuke gani kun samu shi ya baku, to a wanda ya baku ma ba komai ba ne. Duk da kuna nema ba ku samu ba, inda har abin da kuke so kun samu, duk kowa ya samu abin da yake so, bai rage arzikin Allah sai kamar yadda allura take rage wani abu yansa cikin teku. Shi ne mahallin shahid. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala kaga hamidun ne, kamar yadda ka mu wannan wancan aya za ka yi kaɗan a baka da yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna ayyukanmu. Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda. Allah subhanahu wata'ala yana sanya kauna tsakaninku da wa'inda kuka yi kiyayya da su, minhum daga gare su, mawadda Allah ya sanya kauna tsakaninku da su bayan kun yi kiyayya. Wallahu qadirun, Allah mai iko ne akan haka. Wallahu ghafurur rahim, kuma Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne ga wanda ya tuba masa. Rahimu, kuma mai jin kai ne ga bayansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mun jagora. Nan aya tana nuna mana cewa kawar yadda muka yi ishara a muqaddima na wannan sura, Allah yana yin bishara ne ga mu'minai cewa daga cikin kafiran nan wa'innan da kuka yi kiyayya da su, a cikin su Allah zai sanya kauna tsakaninku da wasu bayan da kun yi zaman kiyayya da juna. Kamar Hindu mata Abu Sufyan tana kin manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbansa, sun saka kuɗi don yaƙan musulmi da musulunci, amma daga baya kuma sai Allah ya sanya musu son musulunci. Da yasa da Abu Sufyan mijinta duka suka musulunta daga baya, kaga da an ki juna daga baya kuma Allah ya sanya musu kauna. Sannan malamai suka ce asa min Allah wajiba, in kaji Allah ya ce asa muna tsammani, ma'ana to a gurin Allah zai faru. Amma kai ne in nace asa ina fata in yi maka za, to wannan bai da tabbas, bai da tabbas. Amma Allah ya faɗi wannan asa, to haka ne. Daga ƙarshe kuma Allah ya tabbatar da wannan, kina asa Allahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda. Allah subhanahu wataala zai sanya kauna tsakaninku da wa'innan da kuka kiyaya da su daga cikin kafirai. Allah zai sanya kauna a cikin ku, su karbi musulunci, ku dawo ku zama ƴan uwan juna. Wallahu qadirun, Allah mai iko ne akan haka, ma'ana yana da ikon juya zukatan mutane daga kafirci zuwa ga musulunci. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din, Allah bai hane ku ba ku yi mu'amala da kafiran da basu yaƙe ku a cikin addinin ku ba. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, basu kuma fidda ku daga cikin gidajenku ba. An tabarruhum, da ku kyautata musu, ma'ana ku yi musu abin da ya dace. Wa taqsitu ilaihim, kuma ku yi musu adalci. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu yin adalci. Wannan aya malamai sun yi bayani akan dalilin sauka wannan aya. Wasu suka ce an saukar da ita ne akan Asma'u binti Abi Bakr. Asma'u ta musulunta, amma uwarta Utaila wata musulunta ba. Wata rana sai uwar ta kawo mata ziyara, ta kawo mata abubuwa na tsakanin ɗa da uwa, to amma uwar ba musulma ba, ya musulma. Shine Asma'u ta ce wallahi ba zan bari ki shigo gidana ba sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce da manzo Allah ga wance ta zo ba musulma ba, har ma sayayya ta yi ta kawo min, amma na ce ban karba sai na je ta bakin ku. Shine Allah ya saukar da wannan aya ce a babu laihi ko da kahiri bai musulunta ba, in dai bai nufi ya cutar da kai da addinin ka ba, to ku yi mu'amala mai kyau tsakanin karshe babu laihi. An gane misali ko? Kuma wannan ayar manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbaka ta, sahabbansa sun tabbaka wannan aya. Mu buga misali ɗaya ko biyu. Wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ganin wani yaro na dan ne ga kafirai da suke makwabtaka da shi. Manzala da ya zo ya ga dan yaron bai da lafiya sai ce da shi ta sa ruwanta cikin salka muzala sai zo yace ke ba murwan nan muyi mu'amala da su ta dauka ta ba su muzala yayi addu'a da yake sahabbai suka yi amfani da ruwa kowa yayi bukatar sa ya kare ruwan yadda yake nan bai rage ba lokaci yayi to Allah ya muna jagora to a tsaida nan in so bari mu karasa bayanin gobe mu zo sai mu tashi kan aya yanzu tsaida naka abin nan.